بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى يأمو أيو ينينا جمعة وندن غدي يا البركة سكراتا كانو ستيت yau 25 ga watan Dhulqa'ada shekara ta 1446 wanda dai da 23 ga watan Mayu 2025 miladiya. Allah ta'ala ya ga dama za mu hadu a daidai wannan lokaci a irin wannan rana, saboda mu tattauna wasu abubuwa da suke da alaka da addinin mu, wannan zabi ne na Ubangiji. Allah ta'ala ya hada wasu rayuka wanda in ba dan addinin ba zai wuya a wani na wani waje, wani na wani waje, amma lamarin addini, saboda dangantaka addini ta fi dangantaka ta jini. Saboda haka idan Ubangiji ya kaddara za a iya haduwa a tattauna a yi mudarasan abin da ya shafi addini, to wannan majalisi ne da Allah ta'ala yake sansa, kuma albarkan Allah ta'ala takan sauko da kuma rahamarsa ga ma'abuta wannan majalisi din. Muna fata Allah ta'ala ya karba mana wannan zumunci da muka yi, Allah kuma ya amfanar da mu abinda za mu ji ko za mu saurara. Allah ta'ala ya miƙar da harshe na in faɗi abinda zai zama mai amfani ga al'ummar musulmai baki ɗaya. Matashin tattaunawa mu insha Allah a yau za mu tattauna akan wato muhimmanci na neman ilimin shari'a, buƙata da ake da shi kowanne daga cikin iyayenmu da kuma wanda suke sauyinmu da kuma ƙanninmu ko ma 'ya'yanmu, ya zamana wato kowa yana da wasu lokuta da ya keɓe saboda ya nemi ilimin addini. Neman ilimin addini a nan barinsa mai girma ne, domin da neman ilimin addini nan ne mutum zai iya alkinta bauta ma Allah ta'ala da Allah ta'ala ya halicce shi saboda wannan. Allah ta'ala baya yin aiki sai da hikima, duk abin da Ubangiji ya yi akwai hikima da azanci mai tarin yawa da ya sa yi. Daga cikin hikima da Ubangiji ya sanya ya ci samar da ɗan adam da shi da aljanu baki ɗaya na gaya guda biyu, su ne saboda su bauta masa. Allah ta'ala ba ya halicce mu ne saboda kawai mu ci mu sha ba, ba ya halicce mu ba ne kawai saboda mu aure ba, bai halicce mu saboda mai nema kuɗi ba. Asalin gayan da saboda ita Ubangiji ya halicce mu shi ne saboda bauta ga Allah, mu kaɗaita shi da bauta. Allah ta'ala a cikin Qur'ani yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mu, wato su kaɗaita ni da bauta. Duk abin da za su yi kar su guwama ni da kowa wajen bauta. Ita ko bauta in aka ce mecece bauta, shi ne duk wato wani abin da Ubangiji yake so ya yarda da shi, daga cikin aikace-aikace ko zatattuka na gabbai ko kuma wato na cikin zuciya. Wannan shi ne ta'arifi da babban malami Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa Al-Ubudiyya, littafi ne ka cokam ya yi saboda ya nisashe da wato bayin Allah yadda za su bauta ma Ubangiji, meye bautantakar. To sai ya fara da ta'arifin mecece bautar ita kanta. Sai ce al-ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal af'ali al-batinati wal zahira. Ibada ita ce wato duk wani suna da ta taro abinda Allah yake so ya yarda da shi. Kaga kai ba abinda kake so kai da shi ba. Ba a kira wannan ibada, kace kai abinda kake so kai da shi shi zaka bauta ba Allah da wannan. Shi abinda Allah yake so ya yarda da shi. Ku duba ku ga yadda Ubangiji ya bautar da mu sallah da azumi da zakka. Yanzu da mutum zai ce yanzu wata raka'a uku nan da muka yi na magariba, shi ya ji ƙarfi kawai zai yi raka'a goma ne, Allah ba zai karɓa ba. saboda me saboda Allah bai yarda da wannan ba bai yarda baya sa haka shi abin da yake so shine wanda ya saka shi yasa malai suka ce wato ita ibada shine ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yarda suna da ta taro duka abin da Allah yake so ya yarda da shi a magance ka fada ko kuwa aikace a fili mi ake gani wannan abin ko a cikin aiki a kace aikace zuciya kamar sallah kamar azumi kamar yanka yanka ita ma ibada ce domin sai da aka ga baka zaka yanka zaka ta zama ibada kamar soyayya da ake ma Allah ta'ala kamar fikiri tasbihi da kake waɗannan abubuwa ne na ibada wanda bai halarta a fuskantar su ga wani Allah ta'ala ba so wannan shine ubangiji ya halice mu saboda mu yi shi kuma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba halice a jannatin da mutane ba sai dan su bauta mu to wannan bautar shine Allah ya halice mu dan mu yi ta ba a halice mu kawai dan mutum sha mu kwanta ba mu ci da sha da kwanciya da kuma neman kuɗi da sauransu ka zama ka gyara wannan abubuwan sai su simice ka wajen ibada to wannan shine hakikanin abin da yasa ubangiji yasa ya halice mu bauta mu Allah tabbatar da bautan Allah kuma ba ta yiwuwa sai mutum ya yarda da kalmatar shahada kalmatar shahada shine wannan da yake cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya yarda da wannan kalma da ya faɗa ya gaskata wannan kalma din sannan kuma a ga ya wato tabbatar da abin da wannan kalma take hukuntarwa a aikin sa da magadansa kada ce la ilaha illallah kawai a baki abinda la ilaha illallah take hukuntarwa ne sallah yi azumi ba mutsa Allah biyayya sai ba samu yana yin wannan ba wannan malamai suka ce to kaga wannan bai la ilaha illallah wa tabbata cika ba bata yi ba saboda a baki kawai ya faɗa bai kai zuciya balle ma har a ga tasirin shi a aikace idan muka ce yanzu la ilaha illallah abinda muke magana shine babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wannan shine ma'anar la ilaha illallah wannan al ilaha yana tafi al ma'luh al ma'bud ijmalan wato abin bauta to yanda kace la ilaha illallah abinda kake faɗa shine babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wato zaka kadaita ubangiji da bauta duk wani abin da yake na sani zaka bar masa kayan sa abinda kuma yasa ka to shi kai zaka ma abinda yake na sani na halitta ba karkace akwai wanda ya halice ka ba ubangiji ba ubangiji shi kadai yake halitta wannan na sani kawai samar da abu da halitta da bayi mallakan bayi sannan kuma wannan gudanar da rayuwar su zaka akwai yanda ubangiji ya tsara dan adam irin wannan rayuwar zai akwai irin da tsara saran dabbobi irin rayuwar da za su yi kuma kowanne daga ciki ya gudanar musu da yanda za su yi rayuwar su yana ba su arzikin su yana ba su iska suna shaka yana ba su kaza yana ba su kaza kuma za a ga yanda yayi masa abinda zai ci tun daga baki ya tauna wannan kaga gudanarwa ne ubangiji yayi masa wannan aikin sannan kuma idan ya ci ta ina zai fitar wannan shi aikin shi a tadbir gudanarwa to wannan duka aikin ubangiji ne ka kaddaita masa kabinsa ka yadda cewa ubangiji halitta nasa ne mallakin duk abin da ka gani a duniya na ubangiji ne kowane ne shi kuma ko me shi sannan kuma wato arzikin wannan bawon da ka gani yana samu to daga ubangiji ne wannan shine malami suke kira kaddaita ubangiji da aikin ubangiji shi to in ka wuce wannan wannan in ka ce la ilaha illallah dole akwai ta in baka yarda da wannan ba to la ilaha illallah bata zama ta miƙe yanda ake so ba to bayan an tafi an gama da wannan sai a ce kuma wurin aikin bawan shi to duk abin da yake sunan sababta tunda saboda wannan aka samar da bawa to sai a samu bawa yana nan yana kadaita ubangiji da bautansa kar a samu wani bauta da zai ba ubangiji ya je na fuskantar da shi zuwa ga wani mala'ika ko wani annabi daga cikin annabawa duk yanda ubangiji yake sa annabi Isa ku duba amma da daga lokacin da wasu suka kauce suka ce annabi Isa su bauta ma sai ubangiji yace baya sarake su to haka da za a samu su za su ce su mala'ika Jibril duk girman sa yana da girma wajen ubangiji to amma da wani zai ce zai fuskantar da sallan da yake yi ko zakka da yake yi ko azumi da yake ce shi yana yi ne dan Jibril to Allah ta'ala ba zai karba ba sai dai ya zama an tsanta mushi wannan aikin shi daya annabin mu annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yayi hani a maganganun sa mabambanta akan cewa kar a dinga bama shi da ubangiji duk abin da yake na bautan Allah ne to a tsaya a ba ubangiji haƙƙin sa ha ya tambaye Mu'adh ibn Jabal yace ya Mu'adh atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad ka san menene haƙƙin Allah da yake da yan wajabta ma bayi sai ce haƙƙin Allah da wajabta ma bayi shine sabauta mishi kansa zuwa mashi da kowa in aka ce kowa ana nufin kowa ko mala'ika makusanci ko kuma wani annabi da aka aika dukkan su babu wani wanda zai zama ya wadace shi ce shi ne fita daga mutan ubangiji babu da annabawan da mala'ikun da manzanni duka suna bauta ma Allah ne kaga idan irin wannan manyan bayin Allah aka ce kar ka bauta musu ka bauta ma Allah shi daya to wanda bai kai su kaga mai da Allah a bauta ma Allah shi daya a kar a zama da akwai sofana wani abu na shirka duk abin da ke ibada ce to kai ta dan ubangiji kai Allah ta'ala kuma haka ya fara a cikin Qur'ani a suratul Ali Imran yace ma kana li bashari an yu'ti Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba bima kuntum tadrusun ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون الله تعالى yake cewa bai bai dace ba bai yiwu ba fafau ga wani mutumi da ubangiji ya bashi baiwar littafi ya bashi annabta ya bashi hukunci a hannunsa manzo kenan thumma yaqulu lin-nasi zai zo yana ce ma mutane kunu ibadali ku zama bayina ku rika bauta da ba za ka taba samu a maganin manzo Allah bai da taba cewa za a bauta masa saboda haka a kula da abin da yake bauta ce ta Allah a ba ubangiji abin sa ce bace ba za ka samu wani da ubangiji ya bashi annabta ba yace kunu ibadan li min dunillah ku zama bayina ba bayin Allah ba sai dai abin da zai faɗa musu shine walakin kunu rabbaniyin ku zama wato bayin ubangiji bima kuntum tu'allimuna alkitaba bima kuntum tadrusu saboda abin da kuke sanar da mutane na littafi da kuma abin da kuma kuke koya ita dama wato addinin musulunci a kaje ka koya ne in ka koya ka koya ma wanda bai kai ka koya ba kuma kai ma kaje ka koyowa haka ake ba wani da zai zo ci shi yanzu ya riga ya kai wani matakin da zai ce shi yanzu ya daina neman ilimi a ka ci gaba da nema Allah ta'ala kuma sai ya kara maka kaje ubangiji shine kare abin da aka ce mazala ya nemi kari ilimi wa qurbi zinni ilma amma ba za ka ji an ce mazala ya ce wai ya nemi karin arziki ba ko wani abu yana ladabi ma ubangiji amma ubangiji ya ce ka ce ubangiji ya kara min ilimi saboda ilimin ne zai kara samun yaqini da imani sai ce wala ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wan-nabiyina arbaba kuma ba zai ce muku zo ku dauki wani annabi a daga cikin annaba ko mala'iku a matsayin ababen bauta da ba Allah ba ay amurukum bil kufri ba'da id antum muslimun zai yi a ce annabi ya ce ku koma kafare bayan kun musulunta to abinda ake magana anan inda za a samu wani ya ce a zo a bauta ma wani Allah ta'ala ko da annabawa ne to yanzu abinda aka yi ya zama kafirci yanda za ka ga wani kirista in ka gashi muna cewa shi ba musulmi bane ya kafirta da abinda yake cewa zai bauta ma annabi Isa haka mu ma yanzu da zamu zo mu ce zamu bauta ma annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan abinda muke so su shirka ba mu da bambanci da wanda ke bautar kuma su wannan cewa annabi Isa saboda haka in kace zaka bauta ma Allah kace la ilaha illallah to abinda kake magana shine zaka tsantsanta ma Allah bauta shi daya duk wani abin da yake haƙƙi ne na ubangiji to ba zaka dauka ka ba wani bawa ba kowane ne shi sannan wannan daga cikin abin da yake fa'idan tarwa shine wato kuma ka kudirce kadai takan ubangiji a rububiyar sa da uluhiyar sa rububiya shine wannan abin da muka faɗa na halitta da aikace-aikacen sa uluhiyya shine aikin ka kai da zaka bauta masa sannan kuma ka gazkata ubangiji a duk labari da ya baka kada a kawo maka wani labari daga Qur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce kaza an ce dan tashin kiyama za a yi kaza ka ce anya zai faru a ce za a yi akwai an samu ta kabari a akwai wanda mumuni Allah zai faɗa mushi kabarin wanda ba mumuni ba Allah zai kunta mushi kabarin sai ka ce to kai ta ina ba ku ganin haka in aka bude ba a gani ka gazgata ubangiji a labarin da ya baka wannan daga cikin cikan kalmar la ilaha illallah shi dole ka gazgata ubangiji labari da ya baka yace na sifofinsa ya gaya maka shi mai hikima ne ya gaya maka shi mai rahama ne ya gaya maka shi mai kaza ne duk wani sifa da ya gaya maka nasa ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin yanda ya baka labari ka yadda da wannan abin da ubangiji ya baka labari karka darfafu wannan abin da baka labari kace zaka fantar da ma'anansa kace kai baka yadda ba ko kace ita wannan rahama da yake magana ba rahama ce ba wata ma'ana ce daban zai dan kai haka to yanzu kaga za a ce maka to kai ka sani ko Allah ne sai Allah ya bada labarin kansa kai kuma ka ce mu kai daba. To nawa za a dauka? Za a dauki na Allah ne ko za a dauki naka? To kaga wannan magana ce mai girma kuma. Haka zalika duk labari da Ubangiji ya baka na gaibi, abin da zai faru ta shi alkiyama, na aljanna, na wuta, da aka ce za a zo da wannan wutan a yanka ta, za a zo da wannan mutuwan a yanka wannan mutuwan a gaban mutane ran tashin alkiyama, wanda yace ai mutuwa wani abu ne mai jika-jika, Allah ta'ala ya baka labari ka yadda. Allah ya baka labari ka yadda. Ai yanzu kaga muna yin zumunci, mu san zumunci a wajen mu ba wani abu ne mai jika-jika ba, amma a wajen Ubangiji akwai yadda zai hada wani abu sunansa zumunci. Duk wani zumuncin da muke yi akwai yadda Ubangiji zai hada shi da muka mai jiki. To duk labarin da Ubangiji ake so in ya baka in ka ce la ilaha illallah shine ka yadda. Kar ka wato kalubalanci wannan abin da ya bada labari da sofanin shakka. Sannan daga cikin ma'anar la ilaha illallah shine ka kudurce cikakken adalcin Ubangiji a dukkan hukuncin da ya yi. Ka fahimci hikimar da baka fahimci hikimar ba, ka ji cewa duk abin da Ubangiji ya yi na hukunci ka yadda. In mace ce ta ji Ubangiji ya riga ya ba namiji da mai mata hudu, ta ji cewa wannan hukuncin shi ne daidai shi ne adalci. Ni ina so ko ba ni so da inda Ubangiji ya yi ta riki shi wannan daban, amma ji ta yadda cewa wannan shi ne adalci. Allah ta'ala ya riga ya sanya a cikin doka, a cikin dokoki da ya sa duk wanda ya saka za a yanke wuce hannu ka yadda wannan shi ne adalci. Wanda ya aure idan ya zina ya ce za a jefe shi, ka yadda wannan shi ne adalci. Kar ka bi ra'ayin wanda suke maganganun zamani su ce yanzu wannan abubuwan wani abu ne na wato rashin imani ko wani abu. Ubangiji ya fi kowa rahama, dan daga cikin siffar sama akwai ar-rahman akwai ar-rahim. Amma tunda ya ce in an yi laifi kaza ga sakamakon wannan laifi din, to ka yadda wannan abin da wato Ubangiji ya hukunta shi ne cikakken adalci. Ubangiji ya cewa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala, kalmar Ubangijinka sun cika wajen gaskiya da adalci. Ubangiji in dai ya baka labari zaka samu wannan labarin cikakken gaskiya ne, in kuma ya maka hukunci zaka samu hukunci sa cikakken adalci. Saboda haka duk abin da ka gani Ubangiji ya kawo, kar ka ji cewa kana jin wani kai kai a ranka, ka yadda ka sallama ma Ubangiji ka gaskata. In na gaskatawa ne, in na cewa wannan abin hukunci ne adalci ne, ka ce adalci. Yanzu wannan idan ka haka kasa ka zawa lafiya da Allah ta'ala. To wannan ka gani shine ita ce ma'anar la ilaha illallah a takaice. Amma banda wannan akan wannan malamai sun da littafi da yawa ma suna bayanin ma'anar la ilaha illallah, wanda da yawa in ka ce la ilaha wata ila baka haro wadannan ma'anar ko dole ka haro su. To sai bangaren kuma na biyu in ka ce Muhammad Rasulullah, annabi Muhammad manzon Allah ne, abinda kake magana shine kana tabbatar da yarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabtansa. Abinda haka ke nufi shine zaka mushi da'a ta bai daya, sakakkiyar da'a a dukkan abin da manzo Allah ya baka umarni, dukkan abin da manzo Allah ya hana kuma zaka hannu, duk abin da kaje manzo Allah ya tsawa zaka hannu, kuma ka lashe ta kobin cewa ba za ka bauta ma Allah ba sai ta hanyar addinin ma'aiki, ba za ka bauta ma Allah ba sai da shari'arsa. To wannan abin da ka yace ka yadda, dole ka fito ka nuna ma mutane cewa ka yadda kuma a aikata a ga wannan. Idan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da muka faɗa mutum ya ce bai yadda ba, shi dai zai yi sallah da azumi amma zagon sauran aikace-aikace rayuwarsa na yau da kullum ko yanayin da ke nomansa, in ya fitar da noma zakan noma da sauransu zai ci shi bare yanda manzo Allah ya ce ba. Yanzu kaga Muhammadu Rasulullah ce take rawa, ita ce take rawa. Dole mutum ya zama ya yi malamai suka ce ta'atuhu fi ma ana, ya tsara da'a ce abin da ya bada umarni, wajtanabu ma anhu naha wa zaja, ya nisanci abin da manzo Allah ya tsawa ko ya hada. Wa Allah ya'budu Allah illa bima shar'a, kar ya bauta ma Allah sai da abin da manzo Allah ya shirya shari'a ce. Ba a bauta ma Allah kawai da ra'ayi, ba a bauta ma Allah kawai da ra'ayin wani malami da shi kadai kawo wannan shari'a, a'a wanda kaga so yake zama yayi kini ga manzo Allah. Kuma shi kuma manzo Allah ba a so wajen da'a wani ya cinye da shi wajen kawo shari'a, ana bauta ma Allah ta'ala ne kadai ta hanyar koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abin da Allah ta'ala ya faɗa mana a Qur'ani, yace wa ma arsalna min rasul illa li ta'a bi idhnillah, ba mu aiko wani manzo ba sai dai a mushi da'a da izinin Allah. Yanzu idan muka ce akwai wani wanda zai iya kawo shari'a, ya kawo wata sallah, ya kawo wata salati, ya kawo wani azumi, ya kawo wani zakka, wata zakka da za mu yi, shi ya kawo nasa, bayan musalla ya riga ya kawo nasa, to yanzu shi din shi ma ya ce shi ma manzo. Allah ta'ala kuma kaga ba zai da wannan ba, to Muhammad Rasulullah da muke fada wannan yana wajarta mai matsala da wa ma ta kuma rasul fa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu da abinda matsala ya kawo muku ku amsa da Allah ta'ala abinda ya hana ku kuma ku halu saboda dukkan wata ibada da za a yi wace ba a gina ta akan harsashin umarnin manzon Allah ba da shiryar sa to Allah ta'ala ya riga ya shena ta cewa wannan abin ba karbabe bane ba mushi ne wajen ubangiji ko salati ne ko zakka ne ko azumi ne ko yanayin rayuwa ne ko zamantakewa ne ko wani ya kawo wani sabon shari'a wanda ta kishi ta shari'ar manzon Allah ko yace shi yanzu mai aure ba za a jefe shi ba misali inda ana shari'ar musulunci yanzu Allah ya ba mu dama muna iya yin wannan wani yazo ce a shi ba za a yi ba to yanzu wannan dokar da ya kawo sai shi ya ubangiji Allah ta'ala yake cewa amlahu shuraka shar'u lahu min ad-dini ma lam ya'lam bihi suna da wasu ababan tarayya ne da suka kaga musu wani abu na addini wanda Allah bai izini ba ta ina ake sanin izini izinin Allah ta'ala wannan manzon Allah saboda haka yanzu wani yazo ya ce za a yi bauta ma Allah da na sa fahimtar ba fahimtar manzon Allah ba to yanzu kaga yana sanin manzon Allah kishiya ne wannan ba daidai yake ba ya kamata a mishi nasiha a gane da shi illan wannan magana ta sa da kuma yanda ya muna manzon Allah wato ladabi manzon Allah yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda a wannan lamari na addinin musulunci ya kaga wani abu wanda babu shi to an bar masa kayansa a shi kaga shari'a ana gina ta ne akan mahanga ta manzon Allah kawai akan shari'a tashi ba shari'ar wani ba a wata ruwaya ce man amila amalan laysa alayhi amrun fa huwa radd duk wanda yayi wani aiki wanda babu umarnin manzon Allah akan wannan aikin to an bar masa kayansa ba karba ba saboda haka waɗannan su ne a takaice ake nufin la ilaha illallah muhammadur rasulullah in kace la ilaha illallah ka kira abinda kake magana shine zaka tsantsanta ma Allah bautansa shi daya in kace muhammadur rasulullah kuma aka tsantsanta biyayya ga manzon Allah shi daya dan shari'an shine aka saukar mai zai gaya mana ya za a yi ta daga cikin kuma cikan ce yadda da kalimatu muhammadur rasulullah shine kaji cewa manzo Allah kana da wani kololuwar soyayya da kake masa soyayya irin ta addini ba soyayya ta dabi'a ba soyayya ta addini wanda kana jin cewa shine gaba ga kowa a halittu Allah ta'ala shine kololuwar soyayya a wajenka to in bayan Allah ta'ala kuma sai manzo Allah karka ce wai Allah da manzo sai dai suke a soyayya Allah shi ma manzo Allah zamu so shi ne saboda yanda muke san Allah zamu so manzo Allah ne saboda Allah ta'ala cin so shi an fahimci bambancin karka hada in ka hada kaga soyayya bauta ce bauta kuma ana tsantsan tsanta ma Allah ne kadai to a cikin kuma halittu wanda zaka ji cewa ka kusan sa soyayya ta bauta wanda kana a shirye kake saboda shi ka raba gari da kowa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da ya tabbata a cikin as-sahihain hadisin Anas ibn Malik yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in dayan ku ba zai yi imani ba imaninsa ba zai cika ba sai na zama ni na fi soyuwa a wajensa akan ɗansa akan mahaifinsa akan mutane mabaki daya shi kuma wannan kaga ba wai da'awa ce ba ka ce da'awa ka ce kana son manzon Allah inda ake gani shi wajen biyayya an zo za a yi wani biki a gidanka ne wasu iyalai suka ce za su yi wani abin da ke sabani biyayya ga Allah ta'ala da manzonsa sai ka ce a bar ra'ayinsu a bar ta manzon Allah yanzu kaga ka fi da su magana ba wai ta faɗa ce a baki ba الرسول بس يقول ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل إيمان ما دعواني يقول بقى عند أكي يقول شيء إيمان شيني أبند متن يقول شيء أدو شيء كما أيكي يقدر تحكى أم فانن شيء أم كفانا شيء وانالي كاية دا ماذا ألا شيك إلا كتبت أن تامس ويهي أتشين باي shine duk umarni in ya saba da umarnin manzo Allah ka aje umarnin ka da san zuciyanka da san zuciyan wanda kake so ka bar ayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da kana da wani zabi ko da kana da wata fahimta kai hakuri da fahimtar ka kai hakuri da zabin ka ka bi zabin da manzo Allah ya ce wannan shine zabi kuma wannan har a wajen ubangiji wannan shine zabi wannan ubangiji zai karba saboda kaga tsakanin la ilaha illallah muhammadur rasulullah in kullu ra akwai wani wato shamaki da dole sai mun kula tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah haƙƙin Allah shine mu bauta masa manzon Allah ba shi da haƙƙi na bauta mu a wajen mu sai dai yana da haƙƙi na mai masa biyayya shi kuma saboda karka je ka dauko haƙƙin Allah na bauta ka ba manzon Allah kaga sai a samu matsala kar ka je ka dauko hakkin manzo Allah kuma ka ba wani manzo Allah wajen ta. Idan kai haka to yanzu wannan abin da kai shi ma yanzu haka kai manzo Allah kini a biyayya ka mishi kini a biyayya wannan shi ma ba yi da kyau saboda haka ka san hakkin Allah ka ba Allah hakkin sa hakkin ma aiki kuma na soyayya da da'a da ka bauta ma Allah da shari'ar sa to wannan shi ma ka zama ka rike shi hannu biyu wannan kuma dama alamar soyayya ce kawai biyayya biyayya mu addini Allah ta'ala yana cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim kace musu in kuna san Allah to kudu kuma biyayya alamar san Allah da manzo kawai shi ne aka kana manzo Allah biyayya in kuna san Allah to shi kenan ku zo ku yi biyayya aka ce manzo Allah ya faɗa musu Allah zai so ku kuma ya gafarta muku zunuban ku ba Allah ta'ala mai gafara ne mai kuma rahama shi kaga idan kana ne muna son mu samu tagomashi wajen Allah ta'ala to mu rike manzo Allah hannu biyu shari'ansa da addininsa mu rike wannan addini da to kaga yanzu wannan abin da muka faɗa yanzu a takaice na wato wasu ƙarin bayani ƙarin haske akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah akwai hakkin Allah akwai hakkin manzon Allah muka ce kar a hada meye alamar san manzon Allah meye alamar kai din mabiyin manzon Allah ne na gari wannan kaga yana buƙatar ilimi yana buƙatar sai mutum ya tsaya yana karatu saboda ya fahimta in ba haka ba kawai dan yayi da'awa ya ce shi yanzu ya yarda shi mabiyin manzon Allah ne babu wani ilimin da zai dinga wasa imaninsa yana sanin hakkin Allah da hakkin hakkin manzon Allah to yanzu kaga za a sami matsala ba zai iya kaiwa zuwa ga hakikanin abin da Allah ta'ala yake so ba saboda haka daga nan ne malami suke cewa to kaga wajibi ne ga duk wani wanda zai ce shi zai bi manzon Allah zai bauta ma Allah ta hanyar shari'a manzon Allah da yana da ilimin addinin musulunci ko da yaya zai samu yana wasa kansa ba nan ba ake yana da ilimin addinin musulunci ba ana magana ne sai wuce ga malami ba in ko ya zama malami haka ake so to amma dai ya zama yana bauta ma Allah akan basira a nan ne malami suka ce neman ilimin addinin musulunci ya daga cikin wato manyan jihadi da ake yi saboda ɗaukar kalmar Allah ta'ala ka nemi ilimin addini ilimi ko mai zurfi wanda zaka iya kosar da mutanen garinka da ƴan uwanka musulmai ka amfanar da su malami suka ce babu abin da ya kai wannan aikin ga wanda ya kyautata niyya shi ne ma'adinin musulunci ne ma'adinin addinin musulunci abin da ake so kawai ka kyautata niyyanka to zaka ga babu wanda zai kai samun lada saboda aikin da kake yi na kiyaye addinin Allah Imam Ahmad yake cewa al-ilmu la ya'diduhu shay'un liman hasanat niyyatuhu ilimi a cikin aikace-aikacen bautan Allah da ake yi ilimin addinin musulunci ake magana babu abin da yake yayi daidai da shi ga wanda yake cikin niyyarsa to daga nan ne wajen mutum ya san yanda zai bauta ma Allah ya san hakkin Allah ta'ala ya san hakkin manzo Allah ya zama neman ilimin addinin musulunci tilas ne ba shawara ba dole mu zama muna wani yunkuri na wato mu je mu ƙara fahimta wani abu na addinin musulunci wani abin da zai zama duk abin da kake mu'amala da shi yau da gobe ka san me Allah ta'ala ya faɗa me manzo Allah ya faɗa to yanzu kaga yanzu kana yin abin ka akan basira ce da in ba haka ba mutum shi zai zauna haka nan bai da ilimin addini ba to kaga kamar abin da yake faɗa ko da bai faɗa a bakin sa ba yana sai ya ce ne ubangiji kaga ya halice shi ne dan ya ce shi haka to ubangiji kuma ayi da dama ya faɗi cewa shi bai halice dan adam saboda kawai ya bashi azaba ba babu umarni babu hali ya ce shi haka yake cewa a yasabul insanu an yutraka suda dan adam tsammani ki za a bar shi kawai karazibi ba umarni ba umarni babu haki ba za a ce mushi ba umarnin Allah ta'ala da manzansa ba afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-malikul haqq wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun Allah ta'ala yake cewa yanzu kuna tsammanin za mu bar ku ne a karazibe kawai zama halittar ku mun yi halitta ne na warki kuma ba za ku dawo wajen mu ba tsarki ya tabbata ga Allah ya zama yayi halitta saboda warki kawai duk abin da ubangiji yayi to akwai hikima to ba ka duk wanda yazo yayi rayuwa ya bauta ma wani Allah ta'ala tare da Allah wanda wannan ba shi da hujja kuma a wannan aiki nasa to hisabinsa na wajen ubangiji amma dai ku sani lallai kafirai ba za su rabota ba wato ubangiji anan yana kaman ka tike ba gaya maka cewa ya halje ka dinka bauta ma Allah ne kuma ka ga bautan Allah ba za ka yi shi da ra'ayinka ba tunda an ce za ka yi shi ne da abin da Allah ya saukar da abin da kuma zan sa ya kaga abin shari'a kaga sai ka je ka nemi ilimi kenan in kuma mutum ya bauta ma Allah da jahilci to kaga yanzu wannan abin da yake yi bai dace ba saboda haka zama watan neman ilimin addinin musulunci yanda za a buta mu Allah a basira ya daga cikin mafifitan aiki da ake da su wanda duk wanda ka gani yayi ko kuma yana cikin tafarki ne neman ilimi to Allah ta yarda da shi malami suka ce ai ya zama wani abun da masu ilimi za su da daliban ilimi za su wato ji girma ne a wajen su ubangiji da ya tashi ba da labarin shedan sa da shedan mala'iku akan kaita kansa sai ya ga masu ilimi tare Allah ta'ala sai yake cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah ta'ala ya sheda cewa ba mutum da gaskiya sai shi shi Allah ya san cewa ba mutum da gaskiya sai shi sai mala'iku ma sun sheda sai shi ne kuma abuta ilimi kaga ba ce annaba ba su annaba su ma sun shiga cikin abuta ilimi dama ilimin da ubangiji ya ba su shine hakikanin annabta ubangiji ilimin da ubangiji ke saka musu daga sama yace wa ulul ilmi ma abuta ilimi qa'iman bil qist ubangiji tsaye yake da gaskiya da adalci la ilaha illa huwa al azizul hakim ba mutum da gaskiya sai shi mabuwayi ne ko mai hikima ne a cikin aikin sa kaga wanda ya isa ya ishi wato masu ilimi girma a wajen ubangiji ya zama yayin da zai ba da shedan wani babban al'amari da saboda shi halci bayi sai sa ko mala'iku sai ko mala'iku sai kuma sai ko masu ilimi tashi kaga abinda kake na neman ilimin addinin musulunci wannan wani abu ne da koda baka ga sakamako shi a duniya ba to a wajen ubangiji sakamako kake da shi babba sakamako kuma da babu kamar sa Allah ta'ala ya kara cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kadai wanda suke ma ubangiji hashiya shine malamai hashiya shine tsoron Allah tsoro na girmamawa ba wai tsoro da in kaga wani kura wai kaga kura ka kaga zaki ko zakanya ka gudu ba wannan kana gudun ta ne saboda sharrinta to su malamai banda wannan tsoron akwai wani tsoro da suke na sanin girman Allah ai akwai wanda zaka gani kawai zan girma kawai zai yi wani abu ne amma saboda kawai ya ga fuskan wani ba zai yi ba sai ya da kwarjini ya da girma a wajensa ce a gaban wani zan yi wannan abu ba zan iya ba to su malamai wato in kana da neman wanda suke irin wannan alkhashiya din tsoro na girmamawa saban Allah ne za su kawai in suka tana girman ubangiji sai su ce ba za su iya ba to wanda suke ma ubangiji wani shi wanda suka san girman Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama saboda haka wannan shi ne mafificin aiki da bawa zai yi malami suka ce babu alheri a cikin dukkan aikace-aikacen bayi duk wanda ka gani a duniya babu wani alheri tare da shi sai dai ɗayan biyu ko dai malami mai koya ma al'umma ilimi ko kuma mai koyo na uku kuma babu alheri tare da shi to ya zama dukkan mu sa kanmu a cikin wanda mu ma muke cikin koyo din in Allah ta'ala ya baka wani abin da zaka iya sanar da wasu bayi ka koya musu saboda kai baka dan arwan nan kalmar ta al-alim duk ba zaka iya daukar ta baki daya ba saboda duk wato a burbushin kowanne malami akwai wanda ya fi shi malanta wanda shi ma dole zai karanta da shi to ba zaka iya sa wani rigan baki daya ba amma ka sa rigan wato dalabta ta ilimi ya zama tunda aka halicce ka tun da yarantanka har zuwa ka koma ga Allah baka ce ka kai ka yaye da ilimi ba neman ilimin addini ba a zuwa a ce wai an riga an gama shi wannan duk wanda kaga ya ce wa shi zai gama neman ilimi to alama ne cewa bai ma ga gardin ilimin ba ilimin addinin musulunci yana da wani gardi wanda sai wanda ya shiga daga cikin magabata wani na cewa idan da masu mulki da masu dukiya sun san irin dadin da muke ji a yayin da muke shiga cikin ilimin addinin musulunci to da sun yi gogoriyo da mu da damba da mu ko da takubba ne saboda su kwace wannan ilimin su su ilimin mu su mu a jahilci to irin dadi da muke ji wanda kuma wannan aikace haka yake wanda ya ji aljanna ta ilimi na addinin musulunci musamman kuma kyauta ta niyyar sa yana halarta da girman Allah yana dabbaka wannan ilimin nasa aikace ba wa kawai yana daukan ma'lumat ne ba yana daukan wato kawai wasu bayanai ne kawai in bayanai ne kawai zaka dinka yi ilimi ba aiki kaga babu ai shedan waye fi shi ilimi a dai wanda suke rabo a duniya waye zai ce ya kai ilimin ya kai shedan ilimi saboda duk abin da zaka bashi labari duk ya tabbata kila ta bakin ya sa annabi adam a gaban sa aka halci annabi adam ma ya riga shi duk waɗannan annabawan babu wanda bisi ata bu da iblis ba zaka duk abin da zaka ga ya shi ya taba ganin su ba to amma me ya halaka da shi saboda bi alkinta ilimin sa ya masa amfani ba wurin aiki to duk wanda ya rike ilimin sa ya zama wannan ilimi nasa yana yin aiki da shi to yana cikin wata aljanna da shi kadai sai me kici zaka gani ko bai ci ba ko bai sha ba ko bai samu kudi ba ko bai samu abin batarwa ba ko bai wannan abin da yake ciki yana wata aljannar duniya ce wanda babu kamanta shi yasa zaka ga magabata suna karfafa gwiwar yaran su da manyan su za a duba a gani manyan sahabbai sai Abubakar Siddiq ba aje da girman su ne addinin ya zo musu amma ba su daina neman ilimi ba neman ilimi aka ci ta yi kuma suka koya ma yaran su a haka bayan su koya ma yaran su aka samu manyan zaratan sahabbai yara tunda su manya ne sun ce zo musu a haka sai rasu da wurwuri ya zama yaran sahabbai su ka dinga yada ilimi irin su Abdullahi ibn Abbas irin su Abdullahi ibn Umar irin su Aisha irin su Abu Sa'id al-Khudri irin su Al-Bara ibn Azib irin su manyan sahabbai Jabir ibn Abdullah wanda duk yaran sahabbai ne dinnan yara ne sahabbai Siddiq su da su Umar kangare ne yayin da rayuwa ta sa sun rasu da wuri da ba wato musulunci ya zo ya ci da su da girman su waɗannan yaran su ne daga ba suka dinga da ilimi saboda ba ji na ji dadi kwarai da gaskiya da gasha manya sun zo amma sai nake ganin ga yara aka shagiri giri ba kowa ba ba ko je mu a tukuncinsa wani alama yace akwai alheri eh saboda duk wani abin da aka sa na turba na alheri yara su za su ci gaba da shi manya akwai wanda za su gaji akwai rashin lafiya akwai tsufa sannan kuma akwai kuma abin da kowa sai ya dandana mutuwa amma yara din su za a bar ma kuma su ma su yi tarbiyyar na baya to sahabbai haka suka yi kar mu sake mu ce wai yara za su je kawai sai su yi ta uzurin rayuwar su baki daya amma ba za su yi neman ilimi ba in kuka hana su neman ilimi to kun hana su jarin rayuwa baki daya aljanna za su ji dadin rayuwa aljannar duniya da ake da ita to babu kamar aljanna ta ilimi ai kokari kwarai da gaske in kun lura bayan su manyan sahabbai sun tafi su ma sai suka koyar da manyan tabi'ai aka samu Sa'id ibn al-Musayyib aka samu Hassan al-Basri aka samu manyan tabi'ai bayan waɗannan manyan tabi'ai sun tafi aka samu ƙarin tabi'ai irin su Az-Zuhri aka irin su Qatada irin su Makul Abu Abdullah Shami wannan ƙarin tabi'ai ne haka to haka aka dinga tafiya haka aka dinga samun wato ilimi ya dinga yaduwa bayan waɗannan sun shude sai aka zo wajen su kuma su Imam Malik aka zo wajen su Imam Thawri aka zo irin su ashu malamai manya irin tsarikun su su Abu Hanifa da sauransu su Shafi'i bayan an tafi kuma aka zo wajen su Imam Shafi'i su Imam Ahmad bayan an tafi kuma aka zo su Bukhari haka dai ilimi ya tafiya in bayan wani ya tafi wani kuma zai zo ya ci gaba da dukkan ilimin addini sun cike da cewa da yadawa har aka zo wajen su Ibn Taymiyyah da sauransu kowa ya zo ya aikin sa ya yada ilimi ya tafi har aka zo wajen Sheikhul Mujaddidin mu Sheikh Uthman bin Fodi shi ma zai aikin sai tafi haka kuma bayan tafiya sai aka fara samun wasu haka to wannan ba zai kadi ba to amma kai a ka duba ka gani kai ma bai kai gudun maka bayar ko kai ko kar kai ubangiji zai kiyaye addinin sa kuma wani zai zo yi in kai ba kai ba to amma kai din kai ka sa ma kanka a zuciyarka to me wani gudun maka bayar ka zama ko dai cikin wanda yake taimaka ma madalabtaka ko kuma wanda ke shi ma kansa dalibi ilimin ne zai je ko kuma ya kuka wannan abu ne da ake bukatar sa kwarai da gaske a galibi yanzu neman ilimi yana da wahala a dama can ma dai akwai wahala kuma yanzu abu ya ƙara zama da wahala to su kansu daliban suna bukatar a taimaka musu a ce duka abin da za a iya taimakon su da shi wani yana wani Allah ta'ala ya bashi rizqi ko walwa amma an fahimci cewa sauran aka ce shi ba yana da kuzari da zai iya yi bane in a cikin ku akwai wanda za su iya yi su tuwa da mu fahimci kai Allah ta'ala ya buɗa maka dan ka amfana da umar je ku yi wannan ilimin ka zo ka amfana da mu yaje ku cire wasu abubuwa da in yayi zai hana shi neman ilimi wannan duk an yi haka kuma anan kar ku ce wai maza kawai maza daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har mata haka aka rika yi aka dinga tafiya da su Allah shi mun zama fada Aisha ta daga cikin wanda tafi kowa ya da ilimi kuma kaga mace ce mataimaki ne banda ita ga sauran manyan mata yansu su Ummu Salama su Hafsa da sauransu Aisha tana da manyan dalibai dalibanta akwai maza da mata tana tafiya da bayan ita sai aka samu Amara binti Abdurrahman al-Ansariya wanda tana daga cikin manyan daliban Aisha ta mace ce ita ma sai ka azo a ce wai sha'anin ilimi mata sai dai su girki mata za su yi girki za su bi miji amma kuma a samu su lokuta za su nuna wasa da ilimi irin su ne za su aka samu irin su Ummu Atiyya Nusaiba al-Ansariya ko Nasiba al-Ansariya da sauransu wannan duka zaka ga mata ne bazalla ma har an samu su lokuta da ya kebe musu saboda yana koya musu ilimin addini mu ma zaka ga shi Usman san da yake a yazo fara da'awar sa a wannan rahiya ta mu bai bari an bar mata a baya ba yace mata su ma su duka zata karatu saboda ko ba komi su ma waɗannan matan ai suna ba da gudunmawa wajen rike mana gida da wajen tarbiyyar yara galibin malaman addinin sun ci manya in kaje ka bi za ka ga mata iyaye su ne suka sa su a wajen turban sosai imam malik mahaifiyarsa ta taimaka kwarai da gaske wajen ya zama malami imam al-bukhari mahaifiyarsa imam ahmad mahaifiyarsa imam ibn taymiya mahaifiyarsa in kana bi tarihi za ka ga da yawa mata sun taimaka in matan muka fusa jahilci za su yi wannan ba su yi ba domin a wasu daga cikin su ma za ka ga manyan malamai ne kamar ita wannan taymiya za ku ji ana ta faɗa ita taymiya mace ce ma malama ce amma kaga ba a danka babansa malami ne kakarsa malami ne duk malamai ne amma sai zama ita wannan matar malama ita ta fi shahara ba to amma dai da haraka haka in ta yi ilimi kuma ta sako cikin hakim da ubangiji ya daura na da ya zama mutane biyayyen aure da sauransu yanzu kuma ba za ta yi duk abin da za ta yi ne kuma daidai da abin da ubangiji ya sanya za ta yi ba ita da namiji ba namiji zai ta yawo zai je can garin ya je da hawaye kaza 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 amma su kuma mata saboda haƙƙin gida haƙƙin kula da yara tarbiyya wannan shi ne babban jihadin su maza Allah yake cewa cikin hadisi iza kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi ar-rajul ra'in fi ahli baytihi kowa mai kiwo ne kuma kowa za a tambaye shi akan kiwon da yake yi namiji za a tambaye shi akan ahalin gidansa ya bari sun nemi ilimi ko bai bari ba ya kiyaye haƙƙin Allah akan su ko bai kiyaye ba wannan shi ne farko abu za a tambaye shi kafin sai kafin ci ya kiyaye su daga wuta ko bai kiyaye su ba bazala bayan ya gama sai wal mar'atu ra'iyatu ala baiti ba'liha wa waladihi mace kuma ita ma mai kiwo ce a gidan mijinta akan wannan gidan mijinta da kuma yaran da ta haifa masa to shi haka mata suna ba da gudunmawa wajen tarbiyya in ba su yi ilimi ta ina za su ba da tarbiyya da ake so kaga sai a samu tarbiyya kuma a samu a kaikaice saboda haka wato yan uwa shi neman ilimi a dole wato a faro shi daga tushe a fahimce ne neman ilimi yana buƙatar aiki yana buƙatar jajircewa matakalan zuwa aje a neman ilimi matakala ce mai wahalar gaske ga wanda Allah ta'ala ya sanya ya fara shiga cikin neman ilimi zai ga a cikin lokacin samun ilimin da kuma lokacin bayar da shi za ku ga dukansu babu wani abubuwa masu sauƙi abubuwa ne wanda mun farkon neman za ga akwai wahala za a je sai wanda ya je gari haka za ka kaje aka dinka hada mana ba wannan hadisai da za ku ga a cewa rawahu wani ba wai kawai zama aka yi aka je makaranta dai aka koya ba akwai wanda sahabin shi yana Makka wani yana Madina wani ya tafi Iraki wani ya tafi Kufa da Basra Iraki kenan wani ya tafi Sham Siriya ta yanzu duk sahabban sun barbazu amma duka sai haka ake bibiyar su kowanne ana zuwa ana rike ilimin da ya hada shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so kuma a yanzu ma ilimin haka yake da wahala ubangiji cikin rahabarsa sai ya zama ya raba ilimin mukan ba a bari wani mutum da ya haji da ilimin baki ɗaya ba yayin da kaje wurin malam wani kaga samu ilimin sai ka tashi kaje wurin wani malam wani to kuma haka to haka dai ma ilimin yake da wahala saboda haka kuma wannan shine wato sirrin da ka gani ubangiji ya ce duk wanda wato ya fita hanya ta neman ilimi ilimin addinin musulunci to Allah ta'ala zai sauƙaƙe mishi hanya ta neman aljanna ai kaga san wato wannan abu akwai tsayoyi ko a ciki ba wai abu ne mai sauƙi ba kamar yanda wasu ke tsammani a yanzu katun boko zaka gani wani abu ne da in kai wasu kaje primary ka gaba kaje secondary ka gaba kaje jami'a ka gama da a waje dai zaka iya yi abu kai wani lokaci ma zaka iya yi ma da a tsuhu daya wanda yake Kano kawai haka ya sai duk makarantar shi da a Kano yayi ka tsuhu daya yake a sai da addini zai wahala in ba haka ba sai ka same shi akwai wasu abubuwa da bai kin fita da bai yi ba ko kin bibiyar malamai da bai ba sai ka samu akwai wasu abubuwa da bai yi ba ana iya samun mutum ya ce kawai dan yayi wasu shekaru da aka diba masa zama likita ya zama ƙwararren likita sai dai kawai a dinga samun gogayya daga baya amma ilimin addinin musulunci ba wani malami zai ce shi yanzu ya kai gaci addinin musulunci ilimin sa kullun zaka samu malamin addinin musulunci yana ƙara shiga cikin ilimin to kuma ƙarin ilimin da ya samu yana ƙara mishi yakinin cewa ashe ya dace bisa abubuwa da yawa Abu Darda da shi da wasu daga cikin sahabbai sun ruwaito hadisi wanda yake cikin sahih Abi Dauda da sanad Tirmidhi da Ibn Majah da sanad Darimi da Musnad Imam Ahmad mazalla yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ilal janna duk wanda ya bi wani wata tafarki wanda yake dan addinin musulmi addinin musulunci a wannan tafarki din Allah zai sauƙaƙa mishi tafarki zuwa ga aljanna kai daga jin wannan maganar ka san cewa ilmu addinin musulunci abu ne mai wahala sai kai hakuri in babu hakuri ba ba za a samu ilmu addinin musulunci ba shi kuma ilmu addinin musulunci sai dai a danga iba a hankali a hankali yanda zaku gani wani lokaci kamar famfo yake da babu ne baki sai dai danga iba is bayan wani lokaci ka kaje ka dawo sai ka ga kwataniya ta cika zaka ilmu addinin musulunci yake in kace zaka iba baki daya to zaka fita baka baki daya baka san ci kuma amma yau addiba daya biyu daya biyu daya biyu cikin iko Allah kuma shi ko albarka ne shi sai kaga daga baya ubangiji ya buɗa maka ya maka albarkan da maka tsammani a nan kuma manzala shi kar cewa wa innal mala'ikata la tabawu ajli hatta hal talib ilmi yarda bima yasna yace mala'iku yayin da talib ilmi ya fita yana da ilmi suna shimfida fukafukansu suna shi mushi albarka wa dalibin ilimi saboda yadda abin da ya fito zai yi kada wannan ba karin falla ne ga dalibin ilimi ba a can Allah ta'ala ba zan ya kara cewa innal alima la yastaghfi lahu man fis samawati wal ard masani malami wato wanda suke san mai da kasabi suna mushi istighfari sai ya ce hatta al hutu fil bahr har kifaye da suke cikin teku suna mushi addu'a wannan babu wani wanda buku kasancewa ubangiji ya bashi wanda goma shi ba dalibi ne ba saboda karka yadda ka cire kanka daga sahu na wanda suke neman ilimin addinin musulunci ko da kana kanta ka ce ka dai shekara da shekaru ina kanta shekara goma ba fahimta ba ka ci gaba da idan ka samu wadannan abubuwa ubangiji ya tashi tare da kai dan tashin kyamar tare da kai a cikin dadan dalibai ilimi wanda duk malaiku suka musu wadannan abubuwa malaiku sun maka istighfari sun maka salatai sun shi maka albarka har kifayen cikin dabbobi da ubangiji ya halitta duk suna baka addu'a kai ba ka sani ba shi kaga wannan ya kamata mu kula da waɗannan da neman ilimi kar mu raina shi neman ilimi ba abu ne wanda yake zamu wato sakaci da shi ba ko mu ce wai shi neman ilimi wani lokacin kalilan zamu bashi a'a mu je mu nemi gwargwadon abin da muke bukata na rayuwar mu amma bayan an gama kuma mu dawo mu takaddare kan bautan Allah daga cikin bautan Allah mai girma shine neman ilimi wannan hadisi ne kan hadisi ne Hassan a malamai da yawa sun ruwaito shi yana da hanyoyi da yawa banda wannan kuma ga hadisi kuma na Imam Muslim hadisi Abu Huraira mazala yake cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wannan kuma kaga zai baku wato falalan a rika zama irin wannan masallaci ga wanda Allah ta'ala ya bashi dama ya karatu a cikin ku yaje ya karatu sai ya dawo a zauna a masallaci a rika kantarwa ba a zai cewa masallaci kawai masallata ne kare masallaci waje ne za a yi sallah kuma za a yi karatu yace majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah babu wasu mutane da za su taru daki daya da wacin daku kana ubangiji daku kana ubangiji wato shine masallatai da yake bautan Allah a waje yatluna kitaballahi suna wato rera littafin Allah suna karanta shi wa yadarasunahu bainahum kuma suna darasin ta tsakanin su wato wani abu na addini za su sakanta da junan su tafsiri fiqhu hadisi aqida tauhidi duk wani abin da ilimin addini musulunci za su koya wa junan su ce illa hafatuhum almalaika sai malaiku su zakai su Allah ya sanya malaiku wannan zama da muka yi su zakai su ce illa hafatuhum almalaika wa ghashiyatuhum arrahma kuma za a samu rahama ta lullube su wa nazal alaihim sakina kuma natsuwa na ubangiji zaki zo ta bayan da su wa zakarahum Allah fi man inda Allah ta'ala zai ambace su waɗannan mutane a wajen wanda suke wajen sa wato a wajen da zan malaiku za su ce zai ce bayi na a ƙasa sun taru ba wani abu ya tayar da ya tara su ba sai dan su ambace ne su wannan ambatan da ya ƙara musu imani to shi kaga wato zama na neman ilimi mu ƙara juna in je in koya sannan kuma zo mu ƙara juna to nan wato zama ne mai albarka wanda babu kamar sa kar a rika rainawa a tashi tsaye wurjaja a je a neman ilimin addinin musulunci kar a yadda kuma da kadan shine kadai abu kamar da na faɗa abinda aka ce an yi da mazala ne bakari amma mazala kaga a Qur'ani cewa aka yi kare rika kallon dukiyan kafirai kare din kallon kaza kare din kallon kaza duk aka ce kare kalla saboda kai ga ta mushi da hasara ko na amma ilimi aka ce wa qurrabi zindi ilma Allah ya ƙara mai ilimi aka ce mazala ya yi wannan addu'a nan to kaga wannan yana nuna maka cewa ilimi yanayin wato fadin sa fadi ne mai girma kuma abu ne wanda yake ya kamata a tashi haikan wajen a neme shi. Kamar yadda na faɗa, ilimin addinin musulunci yana da wahala wajen neman tsakani da Allah. Kar mu tsaya muna nunawa abu ne mai sauki, wani ya je ya shiga daga baya kuma ya sare. To amma Ubangiji yana ƙarfafa duk wanda ya tsaya ya haƙuri da shi. Kai da kanka wani rana za ka ga albarkar da Ubangiji zai maka buɗe. Wallahi akwai wani buɗin da wani lokaci mukan ga Ubangiji ya yi mana kan wani tafarki na neman ilimi da muke yi, wanda mun san wannan ba ƙoƙarin ba ne, wannan lallai fatahi ne na Ubangiji. Ubangiji shi wannan aikin sa ne. Saboda haka yayin da za ka je ka neman ilimi, kar ka yarda da kaɗan. A'a, ka je ka zama ka roƙi Allah da babban masaki, ka dinga neman Ubangiji ya sanya ka zama babban malami na nahiyar ku baki ɗaya, wanda ba kuskure kai ba. Saboda Ubangiji da ba ya ce ka nemi Ubangiji ya ƙara maka wato ilimi. Sai dai yayin da kuma kake neman ilimin, ka kula ƙwarai da gaske kar ka zama mutum mai gaggawa. Gaggawa ake shiga. To babu abin da yake karya kafin ɗalibin ilimi irin gaggawa. In da ya ce zai yi gaggawa, to yanzu nan zai zama ya lalata inda yake ganin gyarawa zai. Galibi yanzu aka fi sun ga samu wanda take suna sun ɗauki tabarki na neman ilimi, kuma Ubangiji ya ɗan buɗa musu abubuwa daga ciki. Ya buɗa musu abubuwa daga cikin ilimi, amma sai suka fara gaggawa, sai suka fara zuwa da wasu abubuwa wanda ba shi ne daidai abin da yake daidai da ilimi ba. Saboda kaga wannan yana da buƙatar wato mutum ya zama ya bi abubuwa a sannu a sannu, kar ya garaje, kar ya gaggawa, ya yi haƙuri. Idan Ubangiji ya sanya yana daga cikin wanda zai fara yin wa'azi, to ya tsaya daidai abin da yake daidai da iliminsa. Kada shiga cikin wasu abubuwa masu zurfi wanda sun riga sun fi ƙarfin iliminsa ko wani abinci bai fara ambata. A ya tsaya a kan abin da yake wato daidai da iliminsa kenan, ragowar kuma ya bari wanda ya fi shi, shi ma zai faɗa abin da yake Ubangiji ya sanar da shi. Wannan shi ne wato abin da yake wato daidai ga duk wani ɗalibin ilimi. Mun yi magana da alafta na ilimi, amma ba mu faɗi to menene abin da yake shi ne alƙar ilimin in an sa za a neme su kai tsaye. Da wannan ita wa alƙar ilimi shi ne ya je zai kaza ko ya je ya ce zai almajirci, shi ne kaza ya je zai kaza. Wannan an muka ce alƙar ilimi abin da muke magana shi ne ilimin Ƙur'ani da Sunna. Ilimin Ƙur'ani da Sunna, duk zagon ilimi kan addinin musulunci yana yi ma Ƙur'ani da Sunna ne hidima. Saboda haka a dunƙule ilimin addinin musulunci, da saboda shi Ubangiji zai ba da duk wannan ladan, shine ilimin Qur'ani da Sunna da maganganun magabata sahabbai, tunda sahabbai su ne aka ba su wahayi. Afwan, su ne wahayi ya sauka suna a gabansu. Saboda haka su ne suka san manzala in ya faɗa kaza me yake nufi. Amma mun kaga labari suka ba mu. In aka ce ilimin Qur'ani da Sunna, mun fara maganar Qur'ani shi tukuna. Abinda ake magana shine mutum ya koye Qur'ani din shi kansa tun daga farko. A karance ya koya. Kafin Qur'ani akwai ta yadda ake karanta shi da Larabci, kar ka karanta shi da yarenka. Idan Ubangiji ya riga ya sa saboda yanayin girma da abubuwa da suka zo harshen ya riga ya saba, to kai ta kokari dai a ka. Ubangiji ko ba zai kama ka abin da ba za ka iya ba. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ta'ala ba zai kama ka da abin da ba za ka iya ba. Amma Larabci da Larabci ake sa kanta Qur'ani. To abin da ake so mutum yayin waɗannan yara namu da muke da su, a sanya su tun daga tiryantiryan tun daga kan Qur'ani su zama sun iya kanta Qur'anin da tajwidinsa. Wannan abu ne da ake bukata. Sannan kuma kaɗan-kaɗan a riƙa ɗan wato tisa su san wani abu na ma'anar wannan Qur'ani da Allah ta'ala ya saukar, wanda littafi ne da babu kamar sa, maganar Allah ta'ala ne. Manzala yake cewa khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, hadisi Bukhari da Sayyidina Uthman ya rawaito. Mafificin ku shine wanda ya je koye Qur'ani, shi kan Qur'ani zai Larabawa ne a lokacin, amma ka koyi ake yi. Ai Larabawa ne, inda su ma sai ai Larabci aka zokar ba zai mun koya ba. Amma maza Allah zamar da sahabbai ke na koyar musu Qur'ani. Sadaka sai maza ce khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Mafificin ku shine wanda ya koyi Qur'ani kuma ya je kusanar da wani wanda bai sani ba, ya koyar da shi shi ba. Sadaka a cikin mu a samu wanda za su zama sun koyi wannan Qur'ani, sun suna koyar da mu, wannan alheri ne ba dan ba karami ba. Sannan bayan Qur'ani zai koya, sai kuma Sunna. Sunna ita ce hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dole a samu a cikin mu wanda za su zama suna haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda shi ne aka saukar mu addini, shari'a, da abin da ya faɗa shi manzon Allah, shi shari'a yake faɗa. A samu kana haddace shi, kuma an laka haddace ka haddace wanda yake dama su ne aka sani ake bautan Allah da su musamman hadisan da yake cikin Bukhari da Muslim wannan su ingantattu ne a sannan kuma idan ubangiji ya sanya kana da himma to babu laifi ka je ka koyi kuma ilimi na isnadodi da hadisai wanda wannan kuma wani abu ne da wannan al'umma kada Allah ta'ala ya zaba ya bata ilimin isnadi yanzu ku duba ku ga kaman Qur'ani Qur'ani ita ce kansa za ku ga yana da isnadi za ku ga misali idan muna riwayar Hafs ne Hafs za ka ga malamin sa shine Asim Asim ibn Abi al-Kufi malamin sa shine Abu Abdurrahman al-Sulami Abu Abdurrahman al-Sulami malamin sa shine Abdullah ibn Mas'ud Ali ibn Abi Talib Uthman ibn Affan Ubay ibn Ka'ab da sauran sahabbai su kuma daga ina daga wannan Allah to wannan yana daga cikin abin da mun ubangiji ya zabe mu a wannan al'umma ne ya zama da cewa duk wani abin da kai na koyarwa addinin musulunci idan ka bi cikin cikin sai ka bi sansanin inda aka samu shi har a tiki zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba mu ba wanda a tarihi yake da irin wannan saboda haka to wannan ne ubangiji ya kiyaye mana addinin wannan ilimi na isnadi to idan ka samu dama shi ma wannan ka je ka koyi wannan ilimi saboda wannan zai kara maka kibi da jin dadi da kuma gardi na wannan ilimin addinin da kake koya an kuma mutum bai samu dama ba babu lifi tsaya akan hadisai din ya haddace su ya kuma san mafitan su da ma'anonin su hadisai mutum ya san hadisai wanda dole ne sai ya san hadisai wanda su suke maka bayanin Qur'ani kai tsaye saboda aikace manzon Allah da maganganun sa da zuwan sa da dawowan sa da baccin sa da cin abincin sa da baccin sa da farkin sa da cin abincin sa da shiga ban ɗakin sa da fitowar sa duka waɗannan abubuwan koyarwa ne manzo Allah yake yi ba sai an koyi su saboda ka duk waɗannan abubuwan ne manzo Allah yayi mana wato bayanin Qur'ani manzo Allah ya mana ne a aikace ya yi mana ne a magance ya kuma yi mana a cikin wasu abubuwa da sahabbai suka yi ce babu laifi wala yayi dai taqayrat kenan wannan kuma shine abin da Qur'ani ya fara mana yace wa anzala ilaika dhikra litubayyana lin-nasi ma nusila ilayhi wa la'allahum yatafakkarun mu ne muka sauka maka da Qur'ani an bato wanda yake tuna muku Allah kuma kai kuma mun sauka maka saboda kai musu bayani abin da aka sauka musu ashe kaga akwai Qur'ani wanda shine maganar Allah ta'ala akwai kuma bayanin manzon Allah shi ba kace shine zai bayanin abin da aka sauka maka da Qur'ani kaga sallah in kuma aka yi sallah a ce zamu yi raka'a hudu raka'a uku raka'a biyu ba babu amma waye mana wannan bayanin masalan ta shi shike bane bayanin to maganganun sa da aikace-aikacen sa inda zamu yi haji inda zamu yi sallah duk shi koya mana wannan kuma a dunkule in ka hada su ne malami suka ce wannan shine hadisi na manzon Allah saboda haka duk wanda kuka yi yanzu ya zo yana fada da hadisan manzon Allah sai kai zo kuna dan jin wannan labarai wani ya ce shi kawai in hadisi ne ci kalakato ko wani abu irin wannan yana kokarin jijjigo addinin musulunci daga tushe abin da yake yi ba so yake yi a cikin addinin musulunci yanda manzo Allah ya koyar ba manzo Allah ta ya riga ya fada cewa zai bayani to kuma kace Qur'ani ne kada aka san kaman to ina bayanin nasa ta ina muka samu sallah ta ina muka samu azumi ta ina muka samu zakka ta ina kuma muka samu aikin haji tarihin sanin da muka same su manzo Allah ya kara yace ya fada a cikin hadisi da Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad suka fitar hadisi Abdullahi dan Mas'ud yace da barallahu imra'a Allah ya ni'imta wani mutumi da sami'a minna shay'an ya ji wani abu daga wajen mu fa ballagahu kama sami'a sai je tashi wani ilimin da yaji daga wajen mu yaje ya isar da wanda bai ji ba kaman yanda yaji dai walida fa rubba muballagin aw'a min sami'i so da dama wani zai dauki ilimi shi bai ma ga fahimta ilimin bai ce ya kai ba wani wanda shi ko zai fishi da ilimi da wannan a fakace me yake nuna maka yana nuna maka wato ilimi na isnadi yana nuna maka ilimi na isnadi ko lokaci yayi yayi ko to bari mu karkare insha Allah wannan a takaice za ku ga yana baya mana wato ilimi na isnadi ilimi na isnadi ya gudi shi lokacin sallar isha babu laifi ana iya karawa ko kakaje duk lokacin sa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin an samu wani lokaci da yaji sallar isha da sosai ma har sai da wasu suka fara bacci aka je an gaya masa sai yake cewa ba dan kanta ku zama al'umma ta ba da wannan lokacin ne ya kamata ba a rika yin sallar isha da saboda idan abin ya dan jikita wannan babu matsala tunda da an fara bacci amma za mu kokari takaitawa insha Allah mun tijiyar goma za mu gama insha Allah ya gode saboda haka wato wannan kun ga a fakaice abin da yake nuna mana magana din kicewa Allah ya nimta wani mutumi da yaji magana mu yaje isar da magana ta mu yana nuna maka cewa magana ta matun tuni tun tare tale ya karfafa al'umma musulmai cewa idan aka zo wani yaji magana ta wanda nake yi na shari'a to ya dauka je kan kaga wanda ilimin isnadi yake ga yake ga mana mazala kuma ya kara fada a wani hadisi hadisi Abdullahi ibn Abbas sai ya ce sunan Abi Dauda yace tasma'una wa yasma'u bi masli alaykum yace sahabbai na za ku ji hadisi na kuma za ku za a ji daga gare ku kuma za kuma a ji daga wanda ya ji daga gare ku shi kuma yace tasma'una za ku ji wa yasma'u bi masli alaykum kuma wanda ya ji daga wajen ku kuma daliban ku kuma za a ji daga wajen sa wa yasma'u bi masli alaykum su ma daliban daliban ku kuma za a dauki ilimi daga wajen su wannan kaga fa kace na ga maka ilimi wannan isnadi wannan ilimi na hadisi wanda abu ne mai kyau kwarai da gaske a kula sosai wajen wato a rika haddace shi kuma inda dama a ji a karanta shi a fahimce shi wanda zai ƙara sanya a fahimci addini saboda in babu waɗannan hadisai gaskiya ba za a fahimci addini yadda ya kamata ba wannan ya kamata kwarai da gaske a abin da shi kuma ilimin addinin musulunci kitabu da sunna akwai wasu ilimuka da malamai saboda sauƙaƙe ilimin suka fitar suka keɓance shi da wallafe-wallafe saboda a sauƙaƙe maka kai da ni da kai a matsayin ɗalibi za ku ga daga cikin zan bi da sauri ko in faɗa saboda yanayin lokaci za ku ga duk sauran ilimuka a jimsi suna yi ma waɗannan ƙur'ani da sunna da hidima yanzu ka ɗauki ilimin aƙida da tauhidi wanda shi ne matashiyan karatunmu za ku ga ilimin fanni ne da yake baka labarin yadda za ka cewa kai an halicce kai na kawauta ma Allah zai baka labari kan Allah ta'ala ɗin shi kansa da siffofinsa da sunayensa Ar-Rahman Ar-Rahim wannan duk sunayen Allah ta'ala ne kuma akwai siffofi da suke dauke da shi to wannan kaga duk ilimin tauhidi shi zai gaya maka kuma shi zai gaya maka hakokin Allah ta'ala shi zai gaya maka hakokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babu wanda zai ce zai nemi ilimi wanda zai ce shi ya wadafi game da ilimin tauhidi babu gaskiya a kula kwarai da gaske ko da an ce za a koyar da yara Qur'ani na'am amma kuma ilimin Qur'ani a san cewa kuma a Qur'ani akwai tauhidi a ciki to tauhidin nan dole sai mun koya baya dole sai mun koya dole sai mun san Allah ta'ala mun san sunansa da sunayensa da kuma siffofinsa dole mun san labaransa mun san hakokinsa dole sai mun san hakokin manzansa dole kuma duk abin da yake nasa ne mu bashi abinsa to bayan wannan kuma sai akwai fiqh shi fiqh shi yana gaya maka yadda za ka yi gundarin ibada ne ka bauta ma Allah ka zama bawansa cikakke shi ma wannan ɗalibin ilimi ba zai wadatu gabarin fiqh wato yaje yana fahimtar ilimin Qur'ani da Sunna abinda malamai za ka sun sauƙaƙe maka shi a wani tafi takaitacce ce daga yadda za ka yi wankan jaraba ga yadda za ka yi wankan haila ga yadda ake kaza ga azumi ga kaza wannan dole ka mutu ya koya saboda haka wannan duk suna maka bayanin Qur'ani da Sunna a makaice sannan banda wannan dole ne a samu ɗalibi ilimi yana damuwa da al'adkar ko sun zikire da manzo Allah ya koya mana Allahumma iftah li abwab rahmatika wannan addu'a musan da shiga masallaci to in za addu'a shiga gida fitowa gida bacci wannan idan mutum ya ce ba zai yi wannan ba to shi kansa gardin wato kulawa da ubangiji zai yi masa shine yake wasa da shi wannan abubuwan dole mutum ya damu da su banda waɗannan abubuwan kuma a takaice takaitawa sosai sai kuma ilimi da zai gyara maka hali wani lokaci za ka ɗalibai suna damuwa ba sa damuwa da wani ilimin da gyara musu za ka mutum zai ta koyan ilimin hadisi ilimin fiqhu to amma in kuna kanta ilimin fiqhu ana cin ku gaskiya da amana ilimin gaskiya da amana galibi muri a nan sai dai ka ce a ce ka je riyadu ka karanta ko bugiya ko wani makamancin wannan to inda ake sanin kuma gyaran hali kuma shine dole ku koya wa yaran ku sirra na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani in ka ga wato ɗalibin ilimi za ka ana yawan kokawa ɗalibin ilimi a ce ya san addinin musulunci amma kuma gashi an bashi amana ya ci ya yi hukunci bai adalci ba an bashi aure bai rike aure sosai ba za ka galibi inda ake samun matsaloli shine mutum baya komawa wai ladabin musulunci ladabin gaskiya da ladabin amana a ina ake samun wannan a aikace-aikacen manzon Allah da sirrin rayuwarsa tarihin rayuwarsa nan ake samun wannan abu da kuma manya-manyan sahabbansa wanda suka gwada aka gani Allah ta'ala yana cewa wa innaka la'ala khuluqin 'azim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana umazala an za ba ai kuma da shi dan mu koyi har da dabi'unsa to saboda ka ilimin sirra ilimi ne mai muhimmancin gaske wanda sahabbai suna kulawa da wannan ilimi sosai. Akwai Ali ibn Zainul Abidin ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib daga cikin jikokin manzon Allah. Yake cewa kunna nu'allamu maghazi rasulillahi kama nu'allamu sura min al-Qur'an. Malamanmu da kuma manyan gidanmu sun kasance suna koya mana tarihin manzon Allah da ya kokansa da koyaye kamar sai koya mana surun Qur'ani. Zaka galibi ana masa da wannan ba a tsayawa a koya ma yara wannan sirori a gaya musu gaskiya amana da sauransu. Wanda wannan shi zai taimaka maka kai kanka da ilimi lokacin zaka yi da'awa. Wajen ka fahimci da kai mu'amala da wanda suka saba maka. Manzon Allah yayi mu'amala da kafirin Qurayshawa, kafirin Yahudawa da Nasara yayi mu'amala da su. Wanda ya saba maka a ra'ayi ya zaka yi fada da shi ya manzon Allah yayi. Wannan duk a wajen sira ne ake sanin wannan. Sannan kuma a wajen sanin kuma sauran abubuwa na wato ladabba da yake gaya maka, ladabban cin abinci, ladabban kwanciya, ladabban fita, ladabban shigowa, ladabban kwanciya da iyali, wannan duk ladabba ne da ake gaya maka ake son ka yi. Da ladabban gaskiya, ladabban amana, ladabban nagarta, galibi za ku ga in duk wanda ka ga an ce gashi ya san malamin addinin musulunci amma bai kula da irin waɗannan abubuwan, za ku je ku samu ilimin da ya sani shi ne busassun ilimin da bai haɗa su da ilimin da zai ƙara wato mai da mushi da ɗabi'arsa ɗan ya shaka ba, imaninsa ya zama ɗan ya shaka. Wannan shi ne wato inda ake samun matsaloli sosai. Banda wannan kuma a ƙarshe, saboda yanayin lokaci, shi ne wato kuma ɗalibin ilimi ba zai wadatu ga barin sanin larabci ba. Dole ya zama yaranmu da dukkanmu muna tashi ƙwarai da gaske wajen mu je mu koyi larabci. Larabci shi ne wi'aul islam, shi ne wato kamar kwatanni yadda yake riƙe mana addinin musulunci baki ɗaya. Wanda kaga ya ce zai koyi addinin musulunci bai koyi larabci ba, to zai yi ɓanna a lokacin da yake ganin kamar gyara yake. Allah ta'ala cewa inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun, mun sanya wannan littafi da balarabar littafi ne. Saboda haka duk wanda yake son yayi wani magana kan addinin musulunci bai san larabci ba, to zaka samu yana yin wasu abubuwa wanda ba daidai ba, shi a halin kuma yana ganin daidai ke yi ko ba daidai ke ba. Zaka gani yana jawo aya ya fara fasarawa ba daidai ba, yana jawo hadisi yana fasarawa ba daidai ba, yana kanta maganganun malamai yana fasarawa ba daidai ba. Wanda wannan kuma duka zai jawo ya zama aikin da yake yi shi ne ba daidai ba. Saboda haka waɗannan abubuwa su ne a takaice takaitawa kwarai da gaske duba da yanayin lokaci. Tsarabin da na kawo ba iyayenmu da kuma ƴan uwana, ɗalibai da kuma ƙannina da ma yara, wannan shi tsarabin da na kawo na bunƙara harzuƙa mu wajen neman ilimin addinin musulunci. A tashi kwarai da gaske akwai aiki a gaban maza kwarai da gaske. Allah ta'ala ya mana albarka, Allah ya mayar mu albarka. Sannan kuma kar a manta in ana neman ilimin kuma tsata niyya, duk abin da yake ne ana neman ilimin lahira ne shi, to Allah ta'ala ba zai yadda wani yayi da neman duniya ba. Kar ka ce zaka neman ilimi saboda ka ga wani malami yana sa babbar riga yana shiga mota ko wani abu da Allah ne, kai saboda Allah ta'ala a cikin sahabbai an samu wasu daga cikin malamai ne amma Allah ya ba su kuɗi ba, wasu kuma daga bafin Allah ya kawo musu kuɗi sun fara da talakawa Allah ya kawo musu kuɗi. Ka nemi arzikin ka wajen Ubangiji amma dai kai saboda Allah, dan daga cikin narkon azaba da manzo Allah yayi ya faɗa ma ɗaliban ilimi shi ne ya je ya nemi ilimi saboda wata buƙatar sa ta duniya. Shi ma a ce mishi malami a bashi babbar riga ya sa a bashi kaza a bashi kaza, ba zai ji kashin aljanna ba. Allah ya tsare mu. Allah ta'ala ya ma wannan gari albarka. Allah ta'ala ya amfana abinda muka faɗa. Allah ta'ala ya duk wani abinda muka sa kanmu da motsinmu da kai kawanmu da abubuwa da muke nema na abinda za mu kyautata rayuwarmu da shi, na neman wasu abubuwa na duniya, Allah ta'ala ya jiya wannan abubuwa ya zama muna ma Allah ta'ala ne muna ma addininsa ne kuma. Allah ta'ala ya amfana abinda muka ji. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام
ورحمه
الله. Sunana Ahmad, sunana Ahmad, sunan mahaifina Yusuf, sunan kakana malamin allo ne a wajensa muka fara tarbiyya ma galibi. galibai da suka sani za su ga ina yawan dangata kaina da shi wanda shi aka fi sani sosai shi kakan namu mahaifina shi ma malami ne amma dai shi kakan dai an fi sani shi ya koyar sosai mutumin Zaria ne ana aka haife ni za ku ji ina wanda ya sani ina dangata cewa Abdulfi ɗan uwa na aboko kuma suna rage tishin su yalta saka kaji wani ya ce mai yalta kai zamani wani abu da sunan ce Abdulfi aka juya shi kuma sai ya zama yalta din saboda haka wannan duk babu laifi ga wanda ya kira dalibin ilimi ne dai ba wani malami ne ba insha Allah a tabbace ne wannan shine abu da din a yanzu ina zama a Dorai cikin garin Kano nan ne ake kuma ana da iyalai Allah ta yi mana albarka iyalin mu baki daya kaji a tabbace ai na riga na ansa fadda insha Allah ba shikenan ko السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.